Gwamnatin jihar Plateau ta ce ta kammala dukkan shirye-shirye don maida 'yan gudun hijira zuwa matsugunansu na asali. Kwamishinan ayyuka ta musamman a jihar Plateau Irmiya Ware ya bayyana hakan, wanda a cewarsa umarni ne daga gwamnan jihar Simon Lalong. Tun dai da jihar Plateau ta tsinci kanta a rikici daga shekara ta 2001, al'ummomi a yankuna da dama ke gudun hijira suke kuma rayuwa a cikin kunci a sansanoni daban-daban a fadin jihar. Kan haka ne gwamnatin jihar Plateau ta kuduri aniyar maida 'yan gudun hijirar zuwa yankunan su na ainihi.
We are supposed to ensure that you return to your homes before Christmas. We are not going to force anybody.
Kwamishinan ayyuka ta musamman kenan a jihar Plateau Irmiya Ware ke cewa ya kamata mu tabbatar da cewa dukkaninku kun koma gidajenku, amma ba za mu tilasta muku ba. Karamar hukumar Barikin Ladi na kan gaba wajen yawan waɗanda suka kauracewa mahallansu saboda rikicin. Shugaban karamar hukumar Barikin Ladi, Barista Ezekiel Mandiyau, ya ce sun yi zama sun kuma tattauna da masu ruwa da tsaki kuma sun amince su koma mahallan nasu.
Tambayar da muke ta yi ko ina shine wa zai ce har ga Allah to bayan wannan rikicin shine ya biya wa buri abin da ya sa a zuciya. Sai mun ga abin ya kawo cin baya, kuma yanzu muna kuka kullun cewa yaran matasa suna girma ba aiki, ana gama makarantu ba aiki. To in ba mun zaman lafiyan domin Allah ya turo mutane su zo su ga irin albarkan da yake kasan su zo da hanyoyi na kamfanoni da yaran za su samu aiki ba, to ka gama abin da daɗa lalacewa. Ko da ma me ya damun tunanin mutum da ya kawo ga haka ɗin, tun da yanzu muna cewa kanmu ba mu gariban abin ba, mun gane cewa za mu gyara. Tunda mutane da kansu sun ce muna shirye mu gyara, sai mu karfafa wannan gyaran domin a samu zaman lafiya, a samu cin gaba.
Shi ma shugaban karamar hukumar Riyam, Martin Golson, ya ce gwamnati ta dauki matakan tsaro don tabbatar da kowa ya zauna lafiya.
Yau din ma 'yan tsaron sun riga sun fara zaga su duba su ga yadda gwajajen suke, gobe da wani sun za su fara koma. Duk haka 'yan tsaron su ma za su koma su zauna tare da su, suna nan tare da su sai mun ga da cewa komai ta lafa. Mun yi abin da ake kira local security architecture. Mu ga yadda za mu kara karfin gwiwa ma mutane, su akwai mutane 'yan vigilante na wayannan community da za a yi aiki tare da su, wanda su jami'an tsaron su police da sojoji sun yarda da cewa za su musu irin training da ya kamata, wanda zai taimaka musu su ga yadda za su yi su kara zaman lafiya wajen.
Babban abin da mutane za su sani, akwai kabilu waɗanda suka bar wurin nan, kila a ce Biron ko Fulani, duka waɗannan za su koma gidajen da dama suka bari ne ko kuma yaya ne abin zai wakana?
Daman constitution na Nigeria ya nuna da cewa kowa zai iya zauna dukkan da yake so. So wannan gwajajen in kuka duba, yawancin gwajajen nan gwajaje ne da aka yi ne, haka ma addinin gwajajen, akwai mutane daga ko'ina a Nigeria. So ba inda za mu ce za mu madda wayansu ba madda kuni ba. Yawwa, so ba wannan akan wani yare bane ko kan wani addini ko ba, wannan gwamnati tana nan mu kowa.
Wasu daga cikin waɗanda ke gudun hijirar sun yi na'am da matakin maida su gidajen nasu.
Mu yanzu kokarin mu a nan ba mu da nufin rikici a nan, zaman lafiya muke nema, muna murna da kuma muna farin ciki da kuma muna neman zaman lafiya tsakanin mu da ƴan uwaye mu makwabta.
Ko security ne kai sai mutane su yi tsita sai su fi kuka su jiki yake gona free without babu tashi hankali.
Amma na makaranta to tunda an fara yaki ne shi ne mu koma zuwa ma ba kudi ne za samu a su.
Ya kuke rayuwa duka nan?
Muna zuwan aiki, muna taimakawa mutane aiki sai su san mana abinci. Gaskiya na son koma zuwa gida, domin a nan ji kuma ana yi ma mutane gori.
Kimanin ƙauyuka fiye da 50 ne rikicin ya lalata, waɗanda a yanzu haka ƙauyukan sun zama kango ta yadda al'umma za su sake fara sabuwar rayuwa. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.